Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun yi karshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Litinin 27 ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Halima Jumrau.
Nan gaba kadan Malama Hadiza Balanti za ta amsa tambayoyi a filin ku tambayi yau da gobe.
Zan iya yin arme da kudin rance?
Sai ya halaka kware da aniya. Mutakar yana da hanyar da zai iya biya ba tare da an kai ruwa rana ba.
Zauren matasa na jihar Niger inda Mustafa Nasiru Batsari ya zama da wasu matasa suka bayyana mishi hujjojinsu na karin arme.
Hujjar da zan bada na son kara mata shine na daidai wannan ma'anar kara mata guda za ta taimaka ma gudan wajen zaman tafiya a gida
domin rage cunkoson matan da ake da su a cikin gari
kuma kai ma bukatunka to in dayan ne akwai laluroni
kun san cewa yawancin masu kara aure suna yi ne saboda wasu dalilai masu nasaba da bukatun su na kashin kansu
kashi 42 a cikin kashi 100 na maza suna ganin cewar aure kasaita ne girma ne mutunci ne a cikin al'umma
to baitin hilin mu na karin magana haka kuma muna tare da amsoshin tambayar mu ta karshen mako akan matsayin arman da akai da kudin rance ku kasance tare da mu domin jin duka wannan a cikin shirin yau da gobe yanzu ga ku tambayi yau da gobe mai amsa tambayoyin ita ce Malama Hadiza Balanti ce diyar yan gurasa kuma shugabar da ke ake consultancy da ke Kano dan Allah kar a hadi sunana mijina matsolo ne Allah ya bashi dukiya ta kudi da gidaje da ilimin zamani da na addini amma a banza baya ci ba ma ci ba mai ci ga motoci sabbi a kulle a garage baya shiga ba ma shiga ba mai shiga tunda yana jin shirin ku yau da gobe malama me ya shawara
to idan baya ba ku haƙƙin da shari'a ta dora masa addini ya yarda ku dibi daidai buƙatar ku babu almubazzaranci kawai ki fahimci haƙoƙin ki na wajibi a cikin dukiyarsa sannan ki gane idan ya biya su to dama ba ku da waɗancan jerin gwanan kayan alatin kamar kamar gida da motoci da kika ce su waɗannan ba dole bane
Malama batun motocin nan yanzu idan ita wannan mata da ta aika tambaya ba ta da lahiya ko yaro ba lahiya tana buƙatar zuwa asibiti ko zuwa zumunci wani wuri kuma ga motoci a kuble ya mijin yayi daidai kenan
a'a wannan ai yana daga cikin haƙoƙin nata sai sa a kaita ko a ta haya ko kuma a buɗe to ita mota ma me amfanin ta in ba biyan buƙata ba har da za a kulle ta a ajiye ta ba za a dinga shigar ta ba so idan abin da ya kama na bangaren abin da ya shafi lafiya ne ko haƙƙin zumunci wannan yana da kyau ya bata kuɗin da za ta je ko ya nemo mota ko kuma a jibe ta a cikin wannan motocin da aka kukkulle su ake kallon su sun zama na ado a kaita
to tambayar mu ta biyu tsakani da Allah nake son mijina kuma ina nuna masa so iyaka kowa ya sani kuma shi ma da kansa ya sani kuma yana yabawa amma kawaye na sun yi min ca aka wai ba a nuna ma namiji so malama idan na raba gari da kawayen nan nayi laihi
wato Hajiya Halima ai kin rabuwa ma da kawayen nata shine kuskuranta shine kuma laifin domin anan kawayen nata sun zame mata tamkar makere kamar yadda ta tabbata a hadisin manzo daraja da aminci tabbata a gare shi cewar abokin da ba na gari ba kamar mai yawan zama a kusa da makere yake akwai jin zafin wuta da firgita tare da gaurin karfi kin ga rabuwa da su shine abin da yafi mata alheri da kuma arziki
tambayar mu ta uku malama wace shawara zaki baiwa matashin da ke son arman yarinya da baya sha'awa akwai jituwa da fahimta tsakanin su kuma ra'ayin su daya akan tsoron Allah da duk wani hani da umarnin addini to amma babu sha'awar da ake bukata tsakanin waɗanda za su yi zama arme
to kuma su suka ga juna suka ce suna so ai yana da kyau ayi bayanin cewa me yake kawo rashin sha'awa amma dai gurgurdan dan abin da na fahimta a wannan tambayar da kika yi daga cikin hikimomin aure akwai kawar da sha'awa dan haka idan baya sha'awar ta kuma yana sha'awar wata to gaskiya ina ganin da akwai matsala a wannan bayani domin sha'awar abu tana kaiwa ga a kyautata masa sai dai a sani ko kuma su sani duk abin da aka yi shi domin Allah domin neman yarda Allah to Allah yakan kawo mafita a cikin sa
yawa to malama Hadiza sai tambayar mu ta hudu kuma ta karshe tambayar kuma ita ce zan iya yin arme da kudin rance
sosai ya halatta kwarai da aniya matukar yana da hanyar da zai iya biya ba tare da an kai ruwa rana ba musamman idan auren zai yi shi ne domin tsiratar da kansa daga fada cikin halaka
karin magana
komai hasken harin wata dare abun tsoro ne
karin magana
So Ahmed India Gashwa ne ya aiko mana wannan karin magana. Yanzu sai zaura matasa wanda a yau yaya da zango Amina jahar Niger. Kuma jagoran tattaunawar shine wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari wanda ya tattauna da wasu matasa hudu akan hujjojin su na karin aure. Akwai Alhaji Murtala Megeda Kontagora da Abdul Mumina Atta Rijau da Malam Isa Bala da kuma Malam Haruna Abdullahi Magama.
Bari mu fara da Alhaji Murtala mai gyada. A matsayinka na matashi, wace irin hujja ce kake sawa idan zaka ƙara aure a rayuwarka?
Alhamdulillah, a matsayina na matashi gaskiya hujjar da zan bada na son ƙara mata shine na daidai wannan madan ƙara mata guda za ta taimaka ma gudan wajen zamantakewa a gida. Musamman lalura na iya kama gudan ko zuwa anguwa ko kuma lalura na asibiti wanda yake idan ba ta nan wannan gudan za ta taya ta kula da iyali na wannan yana ɗaya daga cikin babban dalili na na son ƙara aure
bin ne koko ɗaya ne ga
yanzu guda ɗaya ke gare ni tukuna
to bari mu zauna malam Atta
to dalili na kan na ƙara mata na farko dai ina fara duban tanadi da nake da shi da kimtsi idan na tabbatar da a matan da nake da su guda biyu idan na ƙara zan iya daukar lalurorin su to zan duba sannan sai in yi tunanin ƙaro matan domin a rage cunkoson matan da ake da su a cikin gari ƙara su yin ƙarin auren zai rage ma iyaye lallurori da kuma irin lalaci da ake samu a cikin al'umma dalili da kenan na ra'ayin ƙara mata yanzu ina da biyu idan kuma na ƙara samu wadata zan ƙara guda su kasance kuma insha Allah wadata na ƙara ƙaruwa zan cika su zama hudu gaba daya
malai sa kaji ra'ayin wayannan malamai biyu kai me naka bangare
alhamdulillah ni ma kamar sauran yan uwa amma ni abin da ya karfafa ni akan a wannan isa zancen Allah madaukakin sarki ne ke cewa fanki huma dabalakum minan nisa'i masana wasu lasawar ba an yi fiftin Allah ta adalu ba wahidatun to ba mu san mu kasance cikin wa'incan na karshe muna so mu kasance cikin matsakaita daga ɗayan nan zuwa biyun nan alhamdulillah muna ra'ayin mu abin nan insha Allah
to kai hujjarka ka dogara da addini
na dogara akan addini insha Allah
To kai baka batun tsoron kishi ko rigingimu cikin gida da sauransu kana da yadda zaka yi ka magance
ai na gabatar da cewa in kun je tsoron ba za ku iya yin adalci ba ku tsaya ga to ina ganin zan tabbatar da adalci yasa nake kudin dan kara ne insha Allah
to malam kaji ra'ayin wannan malamai uku kai bangaren ka menene ra'ayinka
to ni ra'ayina a cikin wannan lamari gaskiya ƙara mata yana da muhimmanci kamar da Alhaji Murtala ya faɗa ƙara mata albuni na alheri domin yana yiwuwa kamar yadda ya faɗi cewa mutum yana iya zuwa anguwa mata guda na iya zuwa anguwa shi kuma zai dawo yana da bukata to ya zai bai da wata mata kaga ya dace kenan ya ƙara mata kenan kuma ga mu musulmi ne addinin mu ya umurce mu mu ƙara mata amma da matukar za mu iya yin adalci dama waɗanda ke faɗin kada mutum ya ƙara mata suna tsoron kada ya iya ciyar da ita bai iya ciyar da ita ko kuma a zo a yi ta samun matsaloli amma in dai har mutum zai yi adalci mai zai hana ya ƙara mata ra'ayi na ke
kai kaman batun halin da ƙasa ke ciki na ƙarancin wadata duk bai tarma da hankali
ni manomi ne ai ina manomi ya zan ji tsoron a banga tunda ban rasa abinci ba ko da yaushe. Dama dai abinda ba a so rashin adalci. Ka zauna da iyali ko kuma ka haifi yara da yawa ka kasa ciyar da su ko kuma ɗaukar ɗawainiyar su na karatu. Wannan yana daga cikin abinda mafi yawa mutane ke jin tsoro. To kuma muna da ɗan wadata magwargwaro ai muna iya ƙara mata.
Menene ra'ayinka game da masu ra'ayin cewa a tsaya ɗaya kuma kar a tara yara da yawa?
Masu ra'ayin su ce kar a ƙara mata ɗaya ko kuma a yi da yawa suna tsoron talauci ne. Wanda ke tsoron talauci kuma dole ka ga ya tsaya da mata guda, amma dai kana da halin ka me zai hana ka ƙara mata?
Malam Murtala, yawanci ‘yan boko ne suka shahara zaka ga mata guda-guda gare su, meye ra'ayinka akan wannan?
To gaskiya ra'ayina game da wannan sai in ce kusan kamar mutum bai gode ma Allah da ni'iman da Allah ya bashi ba. Domin in Allah ya hore maka abin da zaka ce ban ga wani dalilin da zai sa ka ce ba za ka ƙara mata ba. Domin ko banza dai yawan al'ummar nan dai tana da amfani, kusan in ce zan dan bada misali game da wannan zaɓuka ma da suka gudana a Najeriya. Arewacin Najeriya nan mun mori yawan al'umma da ke gare mu don mu fito mu share mu kama hawaye akan abin da muke so. To ka ko ga alhamdulillah yawan al'umma yawan aure da yawan haihuwa yana da alfairi sosai da dama da fa'ida insha Allah.
Wato kai nan kana dai baka da ra'ayin ka tsaya da mace guda?
Gaskiya ban da ra'ayin tsaya da mace guda, matuƙar dai akwai halin da za a ciyar da su. To ba ni ba ma ina ba duk wani shawara matasa wanda duke da hali na cewa to gaskiya yi kokari aure mata ɗaya, mata biyu, uku har zuwa huɗu insha Allah. Eh gaskiya
ka dade da mata guda?
Gaskiya na dade da mata guda, yanzu kusan muna da ɗaya biyar da ita kenan.
To baka tsoron abubuwan da za su biyo ba in kace za ka ƙara?
Eh wani lokaci ai rashin hayaniya a cikin gida yakan taso ne game da namiji. Idan ka zamanto baka adalci tsakanin matanka wani lokaci kake tawatsa gidanka, amma in dai ka zamanto kana adalci to insha Allah matanka za su zauna lafiya. To ni kuma ina tunanin insha Allah zan kokari roki Allah ubangiji ya bani ikon adalci akan wannan mata biyu da nake tunanin ƙara Allah yadda.
Mala Abdulmuna ta batun adalcin nan da kuma batun rigingimu idan za a ƙara aure yana ɗaya daga cikin abin da ke tayar da hankali. Kai a naka ra'ayin ya za ka yi ka shawo kan waɗannan abubuwa idan har ka ƙara fiye da ɗaya ɗin?
To wato da yake ina da biyu yanzu, na riga na san wato na riga na taka wannan matsayi na kishi da rigingimu a lokacin da nake shekarar mu huɗu da na farko. A lokacin da nake ƙara hayaniya sun taso da rikici. Zama da mata fiye da ɗaya to dole sai ka zama ɗan siyasa na musamman a cikin gida. Harkan zaman da sai a siyasance ake yi, ka tattausa mata domin tabbas idan baka bi ta da lalama ba to sai ka ɓata duka al'amuran. Ta da buƙatar ka tausa mata tunda ita tunaninta ta ɗauke ta a matsayin kisha. To wajen tattaunawa da maganganu nukan abokin zama ce wadda za ta taya ki aiki, za ta sake ƙara samun lada a cikin zamantakewa na gida. Wannan shi ne dalilin da ya sa a hankali na kwantar mata da hankali. A yanzu da suke su biyu na zama a cikin gida kamar alƙali. A kodo lokaci idan aka zo bani cewa duk lokacin zai shari'a sai na haɗa su duka su biyu ku zo ku zauna, sai in zauna tare da su sannan sai in yi shi, in ji daga wannan in ji daga wannan sannan sai in yanke hukunci. To dama a matsayin ka na mai gida sai ka dinga yanke hukunci, kuma za ka faɗa dole hukunci zai yanke ma ɗaya daɗi kuma ya kai ma ɗaya daɗi. To daga kai ka san hanyar da za ka biyo kuma ka ce ka shawo kansu duka. Dole sai ka hankuri ka tabbatar da ita cewa wannan ba kisha ba ce. Ita kuma wannan abin da suke ɗauka kullum mace matsayin kishiya, shi kishiya idan kamar misali ruwa kishiyan wuta ne, duk lokacin da ruwa ya samu wuta kashewa yake, to wannan abin da ke cikin zukatansu na cewa mata kishiyoyinsu ne shi ke kawo matsaloli. A'a, abokan zama ne da za ku zauna tare ku ci amfanin juna. To idan ka sa musu wannan a cikin zuciya insha Allah idan aka zo aka zauna sai ka mamaki. Wata rana ma idan ana zaman lafiya sai a haɗe maka kai ka rasa wace ce ta laifi wace ce ba ta yi ba.
To Malam Isa Bala, me kai ma na san kilan ba ta gaba ɗaya ba ko? Guda gare ka.
To gaskiya akwai neman ƙari insha Allah.
Guda gare ka
kenan. Guda gare ni insha Allah.
Baka fargaba ka ƙaro ta biyu?
A gaskiya ba ni fargaba saboda na kamar yadda ƴan uwa suka gabata kamar maganar Malam Haruna, ita ɗaya tana taimaka ma ɗaya ne. Kuma kai ma buƙatunka akwai sadda za ka zo da wata buƙata, to in ɗayan ne akwai lalurori. Amma in ga ɗayan kaga sai ka abin da ka bukatun ka biya gurgudan hali na wannan.
Yanzu dai kai gaban ka gadi kana da
tsaye nake ma amma ka samu wata ka yi mun abin da.
To kuma ba abin da ke sa haka illa rashin adalci na ainihin magidanci.
Mu lura da halin da ƙasa take ciki, matukar muka ce mun tsaya mun ɗauki ɗabi'a na tsayawa da mata guda. Kai ma idan aka wayi gari ka haifi ɗiya duka suka kasance mata, idan ɗaɗɗaya ake aure yaya za a yi aure na gidanka da suka ke da tare su? to tabbas wannan addini da yake ya tsara mana cewa mu yi aure sama da daya to yana da hikima wajen yin wannan wanda yake da diya mata wannan da biyar a gida to idan da aka ce a cikin angon mutum ɗaya kowa da ɗaya zai aura sai ga an bar shi da mutum ɗaya tunda wani ya aure ɗaya shikenan an bar saura hudu kenan a cikin gida ya za a yi da su
To kun san cewa yawancin masu ƙara arme suna yi ne saboda wasu dalilai na biyan bukatunsu na ƙashin kansu? Ga Malam Muhammad Hadi Musa masanin ilimin nazarin halayyar ɗan Adam a Kano.
Ina da statistics a cikin ɗaya daga cikin researches ɗin da nayi. Wato ƙididdiga lissafi nazari da nayi na samu lissafin ra'ayoyi na mutanen da nayi research a kansu tsakanin jihar Kano da Jigawa. Ta Najeriya wanda kuma suna ɗaya daga cikin guraren da ake samun wato yawaitar ire-iren waɗannan ƙarin aure ɗin yawwa to zan faɗi abin da yake cikin statistics ɗin na wannan ƙididdigar ba zan faɗi abin da yake ra'ayina ba daga cikin abin da na samu a cikin kashi 100 na maza a ƙasar Hausa wuri irin jihar Kano ko jihar Jigawa ta Najeriya a kashi 100 kashi 42 sun ce su sun ƙara aure ne ko kuma suna son ƙara aure ne saboda addinin musulunci ya musu sharadi su ƙara aure
ya ba su dama
su suna ganin ba wai dama ya ba su ba sharadi ne su a fahimtar su na cewar tilas sai sun ƙara aure ba daidai bane su zauna da mace guda daya wannan al'amarin na hada shi na daure shi tare da al'ada domin abin ya fi tafiya da al'ada ba kasafai aka fiye kallon ƙarin aure ta mahangar addini ba an fi kallon sa ta mahangar al'ada duk da dai a can kasan zuciya ana tunanin addinin ake yi din an fi ganin cewar kasaita ce girma ne mutunci ne ƙarin auren mace fiye da guda ɗaya shi yasa in ba sarake ne ko wani babban dan siyasa ko wani babban dan kasuwa ko wani babban wani wane mutane har za su sha mamaki idan aka ce matarsa ɗaya tunda akwai basaraken da yake a ƙasar Najeriya wanda matarsa ɗaya kuma har yanzu mutane suna ganin kamar wani ma laifi yayi da yake zaune da mace ƙwaya ɗaya ana ganin wannan wato gaskiya laifi ne ba ƙaramin abin turba ne da yake zaune da mace ɗaya ba kwata-kwata bai kamata a ce kamar wani babban basarake a ƙasa kamar Najeriya irin wannan a ce na zaune da mace ɗaya ba to saboda haka kashi 42 a cikin kashi 100 na maza suna ganin cewar aure kasaita ne girma ne mutunci ne a cikin al'umma duk mutumin da yake da aure zaka ga girmama da ake masa wurin majalisar hira wurin gaisawa wurin masallaci ha a ce ai shine zai ja sallah ko shine zai yi kaza saboda ana ganin ya shi fa yana aure da mace fiye da guda ɗaya to kaga mutane suna yin sa ne wato mahangar tafi ƙarfi ta al'ada fiye da duk da ana ɗaure abin tare da addini na farko kenan akwai kuma kashi 2 daga cikin su cikin ɗarin kaga mun ajiye 42 a gefe 2% kashi 2 daga cikin 100 su kuma suna yin aure ne ko za su yi aure ne dan suna so su tara ƴaƴa da yawa su ta haihuwa ko ma dai mai dalilin su ko addini ne ko al'ada ne ko sha'awa ce su dai sun ce su ta haihuwar ƴaƴa saboda haka yana so ya auri mata 2 ko 3 ko 4 so yake ga ƴaƴansa kamar 40 ko 30 da wani abu duk ƴaƴansa ne shi yake daukan nauyin su to shi yasa yake so ya ƙara aure a cikin dai wannan akwai kashi 10-11% 11% waɗanda suka gaya min a lokacin da nayi wannan research cewar za su yi ƙarin aure ne saboda matar ta farko da suka aura kuma matar ta canja daga budurwa domin canji ne na halitta ba na ɗabi'a ba za mu zo wannan ta canja wasu abubuwan ta ba yadda suke a lokacin da take budurwa ba mai sauraro ya san me nake nufi yanzu maybe ta zo ta haihu wata kila ta yi wankan jego an sa ruwan zafi da darbejiya da tafasasshen ruwa an doki jikinta, jikin ya lalace, ya ku abubuwa sun canja, sun ragargaje. Saboda haka in ya kalli matar sai baya jin sha'awar kasancewa da ita a matsayin mata, domin ya ga wata mace ce daban, ba waccan mata budurwa gangariya da ya dauka ba, yanzu wannan ta caccanja. Saboda haka sai yake so ya ƙara aure domin ya ƙara samun ko ya ƙara sabunta rayuwarsa da wata budurwa. To saboda haka shi hujjarsa kenan, kashi 11 na maza suka ce abin da ya sa kenan su gaskiya suka ƙara aure. Matar ta canja ta zama ko akwai kuma kashi 41 na maza suka ce bacin rai da bakin ciki da gazawa na wannan matar farko din shine abin da yasa suka koma filin neman wata matar ta biyu da zummar wala Allah za su samu wacce za ta zo ta cika shi gurbin da waccan ta kasa cika shiwa. 41% shine abin da na kira da failure to live up to expectation, gazawa wurin daukan dawainiyar rayuwa ta namiji, wanda ya hada tun daga tsaftarta, tun daga hirarta, iya abincinta, mu'amala da ƴan uwansa ko abokanansa ko makuta, wurin harkar saduwa, aure da duk wasu abubuwa makamantan wannan, ta gaza a ɗaya daga ciki ko biyu ko da yawa ko duka. To maimakon ya sake ta, bari ya laliba ko zai samu wata yanzu da ya waye, tunda ita a kanta ya gane me yake so kuma ya gane babu. To bari ya laliba ya ga ko zai samu wata wacce za ta yi daidai da wannan abu da yake ransa, ko a dace ko ba a dace ba wani abu ne daban, amma dai ya ƙara aure a dalilin matar ta gaza. Saboda haka 41% abin da yasa suka ƙara aure kenan. Sai kuma 4% idan mutum ya tara gaba ɗaya zai bashi 100% na wannan abin da na faɗa. 4% su kuma ta kashi 4 na kididdigar wasu abubuwa ne da dama da na dunkule su na sasa a cikin kashi 4, kuma yawanci sun rubuta abu fiye da guda ɗaya na dalilin da yasa suka ƙara aure. Yawwa, daga ciki akwai haihuwa, akwai bukata, mutum kawai shi yana ganin cewa yana da bukatar saduwa da mace fiye da guda ɗaya. Saboda haka maimakon ya ta yawo, bari ya ƙaro mata ko ya sake ƙarowa, duk ga su nan a ta tarayya ta auratayya. Akwai kuma sha'awa, wani shi kawai yana sha'awar ta ganin mata, saboda haka sai kawai ta auro su. Kawai ta ganin mata ko ce ta ci kwalliya, duk nan matansa ne, shi wannan abin ne yake ba sha'awa, shi ne abin da ya sa ya ƙaro aure. Akwai kuma wacce suna mu'amalar ta da iyayensa ba ta yi daidai ba, ko kuma iyayen ko ba ta haihuwa iyayensa ce sai ya ƙara, ko kuma iyayen da ƴan uwansa ce matar ba ta yi musu ba, ko ba ta girmama su, watakila ba ta da wani kirki ko mutunci ko wani waye a ce ai ya kamata a yi mata kishiya ko ta shiga hankalinta. Shi namijin. Yawwa, yawwa. To akwai kuma wanda suka ce su kawai su dai gasu nan sun ƙara aure ne. Just like that. Na tambaye su me yasa kuka ƙara aure, su ma ba su san me yasa ba, su dai kawai dai sun yi aure dai. Su ba su san ko menene yasa ba, su dai sun yi aure. To in ka dunkule su ne 4%. Idan ka duba da waɗancan na farko masu yi domin kasaita kashi 42, ga wannan wanda suka ce saboda ƴaƴa kashi 2, wanda suka ce saboda changes kashi 11, wanda suka ce matar ta gaza kashi 41, da wannan kashi 4 din zai baka 100%. Wannan shine ra'ayoyin mutane na dalilin da yasa suke ƙara aure, ba hasashe na ba.
Matan garin ga sun yi yawa kuma sun ci fatun bulbul, kuma ba su san aure sai sun gaɗi mai kuɗi.
Yanzu ga amsoshin tambayar mu akan matsayin aure da aka yi da kuɗin rance.
VOA ya kamata ku san akan me za ku tattauna, madadin ku fahimtar da mu abinda duniya take ciki, amma sai gashi kun karkata kan tambayoyin da ba su da hasali sai dai ma cin huska. Me ya fa'idar wannan tambaya a cikin tsarin aikinku? To wai shin ba ku san inda ake sayar da Alkur'ani da hadisi ba ne, ko kuma kuna yi ne domin ku kawo cece ku ce akan abinda bai dace da ku ba? Don Allah ku gyara domin mu samu ci gaba a harkokinmu baki ɗaya. Saƙo daga Bin Usman Kumo.
Malamai ya kamata ku tambaya,
wai ni ku VOA Hausa me yasa kuke kamar daƙiƙai ne? Sako daga Haruna Suleiman.
Ya kamata ana tausasa harshe. Kowace kahwa da musulmi zai shiga wajibi ne yi wa musulunci aiki a cikinta. Kai ka mance ne abin da ake kira group discussion, ai wata hanya ce da take taimakon mai ilimi ya ƙara himma, mai neman ilimi kuma ya samu sauki. Wannan shahi na VOA ya haɗa kowa da kowa, malamai da almajirai. Cikin amsa fatawar da malaman cikinmu za su yi, sai mu almajirai mu ƙaru, kaga ilimi ya same mu har gida, sai kuma mu ci gaba da nemansa ta hanyar da musulunci ya shinhiɗa mana. Bissalam, sako daga Tasi'u Muhammad.
Wannan salo ne na iya aiki ba kama-kama ba, sun san matasa na son aure kuma ba kuɗin yi. Sako daga Usaini Karami.
Wallahi ku guji fassar abin da ba ku da iliminsa, gara ku nemi malaman addinin Islam. Sako daga Abdullahi Latirisha Ashaka.
Kwarai kuwa, aure yana nan lafiya ƙalau, babu abin da ya haramta shi, sabili da babu malamin da ya haramta aure da kuɗin bashi. Sako daga Adamu Aliyu Ungolde.
Ban goyi bayan hakan ba, to da me zai rike ta yau da gobe? Sako daga Idris Mai Sallah Ibrahim.
A in yaga zai iya, ya iya mana, amma niko ko kaɗan ba zan kawo aure da rance ba, sai dai kuma kowa akwai nasa tunanin, don ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Sako daga Adamu Barau Gudantu.
Kwarai akwai armi, amma ana bin sa bashi kuma. Sako daga Umaru Walama.
Salam VOA. Akwai aure mana, domin idan an zo wajen ɗaura aure, za ku ji ana cewa an biya lakadan, ko kuma ku ji an ce ajalan. Saboda haka ana iya yin aure da bashi. Sako daga Kabir A. Yusuf.
VOA tambaya ta anan ita ce, cin bashi haramun ne a addinin musulunci? Sako daga Mubarak Bello Manji.
Muryar Amurka, naga kun matsa da tambayoyi kan al'amarin aure. Menene kuke son cimma da waɗannan ra'ayoyi mabambanta da kuke tattarawa? Sako daga Muhammad Ibrahim Gombe.
Jamila, idan da sauran lokaci ma waɗi mecece tambayar mutum, amma akwai buƙatar amsa wannan tambaya da Muhammad Ibrahim Gombe ya yi.
Kwarai da gaske.
Yawwa, akwai wanda ma ya ce daƙiƙai, wane ne? Haruna Suleiman ya ce halan menene muke abubuwa kamar daƙiƙai. Zan Mala Haruna Suleiman a duk cikin nan sashen Hausa babu babatu bane na daƙiƙanci, amma a cikin amsoshin da muka karanta, da Tasi'u Muhammad da Usaini Karami su ne suka gane salon da kuma hikimar da muke amfani da ita domin mu sa matasa su rika tunani, wato da English ana cewa critical thinking, ko kuma tafakkur masu jin Larabci. Wato za ka yi tambayoyi ne saboda ka sa mutum shi ma ya shiga cikin zirhin tunani, yadda zai tunana abin da zai amfane shi. Saboda haka Malam Suleiman daƙiƙi baya amfani da irin wannan hikima ko irin wannan salo.
Kwarai da gaske.
Yawwa, da fatan an fahimce mu, kuma za a daina mana kamar me ake cewa ne, bahagwa fahimta.
Gaskiya.
Yawwa, yawwa, yawanci muna yi ne saboda kuma kin ga wannan batu na aure da ake ganin kamar mun matsa. Me ake ta matsala aure tana cikin abubuwan da suka damu kowa yanzu. Kenan dole ne sai an tattauna, za a hiddo matsalolin, sannan masu irin abubuwan su daina, sai a gyara.
Kwarai da gaske. Kuma shirin yau da goben kenan.
Sosai. Idan kuma sun lura, shirin yau da gobe shiri ne, ban ce a wani gidan rediyo na duniyan nan akwai mai taɓo batutuwa da wannan shiri. Manuha kenan, domin ku ƙaru da mu ma mu ƙaru
da ku. Kwarai da gaske.
Yawwa, to baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, kin gana cinye miki lokaci.
Ba komai ma haɗa Facebook.
Yawwa, to insha Allah Jamila za ta saka muku tambayar mu ta yau a Facebook. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Keith da Mr. Cornelius Hamada Tafara Girma Tafara, ni ce Halima Jumro. Ku huta lahiya, sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.